بسم الله الرحمن الرحيم. هو في ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غوديا ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Alhamis wanda yau 20 daidai ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da 20 daidai ga watan 3 miladiya 2025 muna cikin sura ta 51 ita ce suratul Dariyat wanda jiya mun kammala aya ta 42 yau kuma gashi mun tashi aya ta 43. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa fi thamuda idh qila lahum tamatta'u hatta hin a cikin sha'anin thamudawa akwai izna da kuma darasi mai dumbin yawa yayin da aka ce da su ku ji daɗi har zuwa wani ɗan lokaci fatau an amri rabbihim sai suka yi tashin karan hanci dangane da umarnin ubangijinsu fa akhadhatuhumus sa'iqa sai tsawa ta kama su wahum yanzurun alhali suna kallo famastata'u min qiyam basu iya tashi tsaye ba wama kanu muntasirin kuma basu kasance masu iya taimaka wa juna ba wa qauma nuhin min qabl da kuma mutanen annabi nuhu su ma an hallaka su kafin waɗannan al'ummatai da aka ambata innahum kanu qauman fasikin domin tabbas su sun kasance mutane ne fasikai. To yawa idan muka dubi jerin waɗannan ayoyi an so mu bayanin halakarwa tun daga mutanen annabi Lut sannan aka zo mutanen annabi Musa sannan aka zo Adawa sannan Samudawa sai kuma mutanen annabi Nuhu sune na cikin biyar a wannan jeri. Allah subhanahu wataala sai ce wa fi Samuda a cikin sha'anin Samudawa mun sani Samud su ne mutanen annabi Salih da annabi Hudu da annabi Salihu da annabi Shu'aibu waɗannan annabawan guda uku su ne annabawa larabawa tsantsa zuwa kuma ga manzo alaihi salatu wassalam shi ne annabi na ƙarshe daga cikin annabawa larabawa. Za ka ga cewa malamai sun kasa larabawa gida uku akwai al-arabul ba'ida sannan akwai al'ariba, sannan akwai al-musta'araba. Su al-ba'ida su ne wanda babu su, babu ƙurbushinsu sun ƙare. Su ne irin adawa da samudawa da mutanen annabi Shu'aib. Al'ariba su kuma su ne tsantsan larabawa, su ne irin ƙaƙaniyun da makamantansu. To al-musta'araba wanda su kuma larabtuwa suka yi, su ne na tsantsan annabi Isma'il alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Kun ga annabi Isma'il dan annabi Ibrahim ne, kuma yaransu na Ibrananci ne. Annabi Isma'il shi ne ya auri balarabiya a zamansa na Makka, sai zama duk ‘ya’yan da ya haifa suka larabtu, domin galibi ‘ya’ya suna tafiya akan harshen mahaifiya. To shi kuma manzo alaihi salatu wassalam yana tsantsan annabi Isma'il, kaga kenan yana daga cikin al-arabu al-musta'araba. Ina fata mun gane. To su waɗannan samudawa da adawa suna daga cikin alba'ida, wanda babu su, babu dalilinsu, kuma babu ƙurbushinsu. Malaman tafsiri suna cewa su samudawa su ne suka kwafe makwafin adawa, kuma wannan da nassin Al-Qur'ani. Allah yana cewa wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi hudin, ko kuma min ba'di ad. Wato ku tuna lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku halifofi kuka maye bayan adawa, su ne mutanen annabi Hud. Da yawa za ka ga Al-Qur'ani ya jera ambatansu daga adawa sai samuda, wannan shi ne mafi yawan usulubin Al-Qur'ani. Allah subhanahu wata'ala na ta wa adam wa samudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa annahu ahlaka adan lula adan lula. Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halakar da adawa na farko, sai ce wa samudan fama abqa, ko samuda. Kaga nan ma daga ambatansu sai ambatan samudawa. Haka nan kissa take a cikin suratu Hud, ana gama kissan adawa sai maganar samudawa. Haka nan abin yake a cikin suratu Shu'ara, ana gama kissa adawa sai ta samudawa, tare da cewa wani wasuraren Allah ya ambaci adawa ya sa wa'insu a tsakani kafin samudawa. Misali a cikin suratu Dawud, ko kuma abin da kuka fi sani suratu Sa'd. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد سنن وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه. فكان ان كذبت قبلهم قوم نوح سنن وعاد sannan aka ce wa fir'aunu bil autad, sannan sai aka ce wa samudu. Kaga an sanya wato ainihin mutanen fir'aunu na tsakani. Haka nan surar da muka wuce, suratul Qaf, kadzabat qablahum qaumu nuhin wa adun, sai aka ce wa ashabur rassi wa samud. Kaga nan ma sai aka shigar da ashabur rassi tsakanin su da samudawa. Wannan a tartibin ambato ne, ba tartibin zuwa ba, amma tartibin zuwa shi ne mafi yawan usulubin Al-Qur'ani. Adawa kai tsaye, sannan samudawa. Wasu ma malaman suna cewa samudawa sun riski ɓurɓushin mutanen Ad. To al-muhim dai, annabawansu su ne annabawa larabawa, kuma wannan yana bima wannan. To Allah subhanahu wa ta'ala sai ke ta wa fi samuda, kuma akwai izina da darasi a cikin kissan samudawa. Ilqila lahum tamatta'u hatta hin, yayin da aka ce masu ku ji daɗi har ya zuwa wani ɗan lokaci. Fa'atau an amri rabbihim, sai suka yi girman kai dangane da umarnin Ubangijinsu. To idan muka duba wannan tsarin, wa fi samuda ilqila lahum tamatta'u hatta hin, kuma aka ce fa'atau. To wannan hinin ɗin, wani lokacin ake nufi? ana nufin tun daga lokacin da aka aika musu annabin su su ji dadi sai abubuwa irin na zamantakewar dan adam noma da kiwo da sana'o'i da dukkan abubuwa da aka sani har ya zuwa mutuwar daidaikun su ko kuma halakar da su shi ake nufi ko ku a jin dadin na daga lokacin da aka ba su lokacin halakar da su ina fata kuna fahimta abin da ke so in ce a cikin suratul hud ana cewa da su tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub aka sai ku ji dadi cikin gidajen ku tsawon kwana uku kuma wannan alƙawari ne wanda ba za a iya ƙaryatawa ba to malaman tafsiri sun tattauna wani tamattu'i ake nufi wani jin dadin ake nufi idan mun ce ana nufin tun daga lokacin da aka aika annabin su Allah ya ba su wannan damar cewa to ku yi rayuwa mai kyau amma kuma ku bi annabin da aka aika muku ku ci abin da yake ban ƙasa kama daga tsirrai da dabbobi illa abin da aka haramta muku kadai kun ga wannan shine ma'ana tamattu Allah ya ba da dama sai amfani dukkan wani abin da yake ban ƙasa to wannan damar da aka ba su sai da fa atau an amri rabbihim to sai su kangare mu ubangijin su ba su bi umarnin sa ba to kenan tamattu sai zama tsawon zamanin daga aiko annabin su har zuwa halakar da su ina fata an fahimta to wannan shine ra'ayin Hassan al-Basri da wasu daga cikin malaman tafsiri wasu suka ce a wannan tamattu din shine nassin waccan aya ta cikin suratul hud aka ce tamattu fi darikum thalathata ayyam ku ji dadi a gidanku tsawon kwana uku to anan in muka dauki ra'ayin farko sai ya zama fa atau yana nan a mahallin sa na jerin magana da kuma aiki a aikace da aka ce musu ku ji dadi a ban ƙasa Allah ya halatta muku duk wani abu da za ku ci ku sha dabbobi tsuntsaye tsirrai illa abin da aka togace to muku su gode ma wannan ni'ima fa atau sai suka kangare to wannan fa atau tana nan a bisa babin ta wannan fa'unce ta ta'kibi da kuma aqafi ya zamo kenan lafzan wa tartiban in muka dauki ma'ana ta biyu muka ce a ana nufin tamattu fi darikum thalathata ayyam fa atau to wannan sai mu ce ita wannan fa'un din ta fadi wato abun ne yanda yake lafzan ba wai tartiban ba domin ba sai da aka ce su ji dadi gidansu kwana uku sannan suka fara taurin kai ba taurin kansu tun daga lokacin da aka aika da annabin su ne ina fata kuna fahimta to wannan dai sune ra'ayoyi guda biyu wanda malamai suka ambata amma na farkon shine ainihin yafi dacewa da siyakin wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yake ya aika wato ainihin ya aika su zuwa ya aika annabi Salihu zuwa gare su yace tamattu hatta hir ku ji dadi har ya zuwa wani lokaci ko dai lokacin da dauke daidaikun ku idan ajalin su ya kare ko kuma lokacin idan kun kangare ma Allah a share ku ga baki daya fa atau an amri rabbihim sai suka bujire wa umarnin ubangijin su suka sa kafa suka shure duk wani sako da annabin sai zo da shi suka kangare masa suka kafirce masa Allah subhanahu wata'ala bai kyale su ba fa akhadhathum as-sa'iqatu sai wata tsawa ta wuta ta damke su wa hum yanzurun alhadi suna gani malaman tafsiri suka ce anan lokacin da akai masu wa'azi akai masu wa'azi akai masu wa'azi suka bijire to Allah sai ya ce to shikenan yanzu kwana uku aka ba ku duk wanda yake da kuɗi ya kashe su gaba daya duk wanda yake da kayan abinci ya cinye su in kana da tufafi ka sake su ga baki daya ka gama da su daga nan kwana uku ba tsallakawa suna ganin kaman wasa ake yi wasu malamai suka ce a wunin na uku wasu suka ce waye garin wuni na hudu Domin idan muka ce al’ayyam ba lalle a soma da ranar da aka yi bayani ba mu faɗa ba kamar abin da ya shafi harkar suna ko kuma yankar suna in ta yiwu ran da aka faɗa masu in mun ce sun kai wuni na hudu to ba a saka wannan wurin a cikin lissafi ba sai ya zama gobe da jibi da gata idan kuma an saka shi a cikin lissafi to da wannan ranar da mai biyowa da wacce ta biyo shikenan wannan shi yasa malaman suka yi sabani wasu suka ce a wuni na uku wasu suka ce wuni na hudu wanda suka lissafa da wunin farko sai ya zamo a wuni na uku wanda ba su lissafa da shi ba a wuni na hudu to koma dai menene su da kansu sai suka so maganin alamomi wanda sun san wannan alamar ba adiya bace ba ta al'ada ta yau da kullum bace ba wacce suka saba gani wasu malamai suna cewa aka lullube garin da wasu ga jimarai na azaba ko kuma Allah dai canza yanayin yanda ba saba gani ba to daga nan sai mala'ika ya kwarangwatsa musu tsawa tsawon nan kuma tana tafe da wuta daga sama wacce ta zo ta kone su ga baki daya fa asbahu fi diyarihim jathimin suka wayi gari suna guggurfane a cikin gidaddajin su Allah sai ce wa hum yanzurun kuma suna kallo irin yadda ake halakar da su wasu malamai suka ce wannan shine yafi radadi a wajen akuba kana ganin yadda wuta take cin na kusa da kai ta zo ta babbake ka ta cinye ka kai ma ba za ka tsira ba wannan yafi tsanani akan a ce a fille kan mutum ko kuma azaba ta zo kawai ta share shi bai ma ga an yi ma wani ba lokacin da ake yi ma wani ka tabbatar za ta zo gare ka to ka samu at-ta'zibun nafsi an dandana ma ranka kuda kaman yanzu Allah kiyaye a ce a zo a jera mutane wani yana gani a yanke wannan sannan kuma a yanke na kusa da shi an biyo layi ya dan adam zai ji kafin a zo kusa da shi kaga an riga an azabtar da ransa kafin azabtar da jikinsa to shine wasu malamai suka ce anan shine abin da ake nufi cewa wahum yanzurun alhali suna ganin yadda ake dandana musu kuda yadda ake azabtar da su fa mastafa'u min qiyami Allah ce ba za su iya ko tashi ba wasu malamai suka ce wannan kinaya ce ta cewa kowa ya riga ya tabbatar ya halaka domin ko a yanzu a rayuwa aka ce ga wani abin da zai halaka dan adam ya dumfaro shi kuma ba shi da kafar da zai tashi ka tabbata kai sallama da duniya Allah ya kiyaye a sai ga wasu namun jeji ga wani maciji ya dumfaro mutumin nan a daure yake ba zai iya tashi ba ko wata gobara ta kama mutum yana nan a tungume wuri ɗaya ba zai iya tashi ba kaga mutum ya tabbatar ya halaka to shine Allah ya ce fa masata'u min qiyami ba za su iya tashi daga inda suke ba ma'ana kenan wala'alla wannan yana nuna ƙarar tsawar ta riga ta kassara ma'anawiyyarsu akwai tsoron da zai riski mutum yanzu ba zai iya tashi ba to wannan ƙarar tsawar ta kidima su kidimar da ba ma za su iya tashi ba daga inda suke ballantana a tsira sannan wa ma kanu muntasirin kuma ba za su iya taimakon juna ba mutum ba zai iya taimakon kansa ba ballantana ya taimaka ma wanda yake ainihin na kusa da shi sai ya ce wa qauma nuhin min qabl sannan an halaka mutanen annabi nuhu kafin duk wa'annan al'ummatan innahum kanu qauman fasiqin saboda su sun kasance mutane ne fasikai wannan jumla ce ta aliliya ma'ana li'annahum kanu qauman fasiqin domin su sun kasance mutane ne wanda suke kangare mu umarnin Allah wanda suke ficewa daga da'ar Allah subhanahu wata'ala me yasa aka ce min qablu saboda mutanen annabi nuhu sune farkon mutanen da suka ƙaryata manzo annabi nuhu alayhi salam shine farkon manzo a ban kasa duk wanda su gabace shi to annabawa ne ba manzanni ba mutanen sa ne suka so mu ƙaryata manzo shi ya sanya suka sunnanta mummunar sunnar da duk wanda ya irin aikin suna da kamasho kamar yadda hadisin manzo alaihi salatu wasalam ya tabbatar To, ‘yan uwa, idan muka duba an ambaci mutanen Annabi Lot da me aka hana kasu da tabo na wuta, sannan aka ambaci Fir'auna da mutanensa da me aka hana kasu da ruwa, sannan aka ambaci Adawa mutanen Annabi Hudu da me aka hana kasu da iska, sannan Samudawa mutanen Annabi Salihu da me aka halaka su da wuta, tsawar wuta. To, mutanen Annabi Nuhu mun san su ba da ruwa aka halaka su. Fakhruddin Razi, kamar yadda Ibn Ashur ya hikaito a cikin tafsirinsa a tare da Tanwir, ya ce Fakhruddin Razi a cikin tafsirinsa Mafatihul Ghaib, yana cewa wala Allah hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta’ala ya jero waɗannan al’ummatai guda huɗu da kuma sababin halakar da su ko kuma abin da aka halaka su da shi, domin a nuna cewa abin da Allah ya samar na sinadarin rayuwar ɗan adam, to kuma Allah zai iya halaka shi da shi. Ya ce domin rayuwar ɗan adam a kan wannan abin guda huɗu take ginuwa: ƙasa, ruwa, iska, wuta. Wannan abun in babu ɗaya babu rayuwa. Yanzu idan babu wuta, rayuwa za ta yiwu ba za ta yiwu ba. Wutan nan kuma ta kowane ɓangare, wutan lantarki, wutar da muke abinci ta yau da kullum, in babu ita rayuwa ba za ta yiwu ba. Da ita za a dafa abinci, da ita za a yi ƙere-ƙere, da ita za a samar da duk wani abin ɗan adam yake bukata na wannan jinsin. Allah yake cewa afara aytumun naral lati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Allah yake cewa ku bani labarin wutar da kuke hurawa, shin ku ne kuka kagi bishiyarta, ita ce yadda ake samun wutar, ko mu ne muka halice ta? Allah sai ya ce to, mu muka sanya wuta ta zamo darasi. Allah sai dai ana ɗaukan wannan darasi, in ka ɗan sha shayi da zafi ya kwace ma, ka istighfari ka ce Allah ka kiyaye ni daga azabobinka. Yanzu wannan ba wutar ba ce, abinda wutar ta taɓa ne kuma ma ta ɗan rabu da shi tsawon lokaci. In aka yi rashin sa'a hannunka ya kai ga garwashin wuta, ka istighfari ka ce yanzu wannan kashi ɗaya a cikin saba'in ɗin wutar lahira ne, amma ya taɓa ni, na ji babu daɗi. Idan ka yi wa kunu garaje ka kurɓa bai huce ba, nan ma ya ƙona ka, ka istighfari ka ce yanzu wannan abin da ya zamo abu more rayuwa kuma ya zamo tashin hankali a wannan yanayin, to ina ga abin da Allah ya kawo kuma don azaba? Tazkiratan, don ta zamo darasi Allah ya kawo ta. Sai ce wa mata'an lil muqwin, kuma ta zamo abin da zai taimaka abin jin daɗi ga matafiya, wanda in sun yi tafiya ana sanyi, ya zamo wato ainihin sun ɗumama, wato abin da sun hura wuta sun ɗumama jikunkunansu. Allah sai ce fasabbih bismi rabbikal azim, ka tsarkake sunan Ubangijinka wanda shi ne ainihin mai girma. Ana fahimta bayan Allah? To, Fakhruddin Razi ya ce in ka duba wannan abubuwan, mutanen Annabi Lut da me aka halaka su da tabo wanda aka gasa shi da wuta. Tabo menene? Ƙasa ce, haka ne? Mutanen Annabi Musa an halakar da Fir'auna da me da ruwa, za mu iya rayuwa babu ruwa? Ba zai yiwu ba a rayu babu ruwa ba. Sannan Adawa da me aka halaka su da iska, za mu iya rayuwa babu iska? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Samudawa kuma da wuta ita na ƙare bayani a kanta. To, wannan abubuwan guda huɗu wanda ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da su, to kuma Allah yadda ya saka su sababbin ni'ima, zai iya juye su su zamo sababbi kuma na musiba na halaka. Wannan ya nuna dole mu ji tsoron Allah subhanahu wataala. Da komai Allah zai iya azabtar da ɗan adam, da komai Allah zai iya ɗanɗana wa ɗan adam kuɗa. Yanzu za ka iya yin sabon ɗinki kana murna, ka yi sabon ɗinki da sallah, ka sako babban riga, kana saɓewa, kana tafiya, sai ci wannan rigan ya harɗe ka, ka ji ka faɗi. a ce ka goce ko kashi ya tsage ko ne abu yanzu wannan babban riga ni ba ce kana murna ran sallah to amma kuma yanzu karshe za a yi idi ba da kai ba ba kai zato za a yi haka ba dan a nuna ma kai kasashe ne abinda kake murna da shi kuma za a iya bakanta ma da shi abinda kake farin ciki da shi za a iya sa maka bakin ciki ta hanyar sa duk wannan abun me suke nuna wa mutum ya ji tsoron Allah babu abinda Allah subhanahu wataala ba zai iya ba gaba ta biyu bayan Allah a cikin suratul ankabut Allah subhanahu wataala da ya jero waɗannan mutane da ya halaka sai ce fa kullan akhadna bi dhanbi dukkanin waɗannan mun halakar da su saboda zunubin su faminhum man arsalna alaihi hasiban daga cikin su akwai wanda muka aiko masa duwatsu na wuta kamar mutanen annabi Lutu wa minhum man akhazathu sayha daga cikin su akwai wanda tsawa ta kama su ne mutanen samudawa wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka nutse su a cikin ƙasa su ne mutarun da mutanen sa wa minhum man agaraqana daga cikin su akwai wanda muka nutse su a cikin ruwa kamar fir'auna da mutanen sa kamar mutanen annabi nuhu Allah sai yace wa ma kana Allahu liyadhlimakum Allah fa bai kasance zai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun su su kasance suna zalunta kawunan su to ƴan uwa darasin da nake so mu dauka a wannan gaba wannan ayoyi da na karanta Allah sai ya shimfida sai ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi dukkan waɗannan mun damke su da laifukan su mai wannan abin ya nuna laifi yana daga cikin abin da Allah yake wa bayi azaba saboda shi haka ne to a hirdin mu anan ina jan kunne akwai waɗansu daga cikin malamai Allah ya shiryar da mu da su ga baki daya zaka samu kullun tsarin su shine raunana kaifin laifi a wajen ɗan adam duk wani laifi a wajen su ba laifi bane mutum zai zo ya nuna cewa ga abubuwa wanda suke munana da ɗan adam suke ciki sai a nuna ai babu laifi mutane fa rayuwa ta riga ta canza eh da ba fa yanzu bace ba to wallahi babu lokacin da laifin da Allah ya haramta ya taba zama wa daidai babu lokacin da Allah ya haramta abu kuma wani zamantakewa ta mai da shi halal mu sani cewa saban Allah wanda Allah ya hana yana nan hananne ila yawmil qiyama idan kun kalli uslubin alqur'ani duk abinda Allah ya hana sai ya ce kada ayi kusa da wannan abu wala taqrabu zina kun ga Allah bai ce ma kada ayi zina ba kusa da ita ma kada kai duk abinda zai ja ka yi ta to ka nisanci wannan abu in wata tattaunawa ce in wani abinda zaka ji da kunne ne in abinda zaka gani da ido ne in wani wuri da zaka je ne kai sha'awayi to ka nisanci wannan abubuwan wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batan kaga duk irin wannan fala taqrabu tilka hududullahi fala taqrabuha ma'ana duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya haramta cewa ke kada ayi kusa da abu umarni shine za a ce tilka hududullah fala ta'taduha wannan abin da Allah ya ce ku yi to ku yi iya shi kada ku tsallaka zuwa gaba me wannan ayoyi suke nunawa dan adam tsoratar da shi ake daga saban Allah ba sassauta masa abun ake hayyaga cewa babu laifi ya aikata ba adalcin musulunci da dattakon sa shine idan har kai laifin to anan kun ba za a yanke ma kauna ba akwai bambanci tsakanin a bashi dama yayi laifi da kuma ya riga yayi laifi dan adam ba a so ya samu yankewar kauna na taba hikaito muku mutane biyu sun zo wajen Ibn Abbas lokaci daban-daban sun yi fatawa daya ya ba su amsa iri biyu wani ya zo tambayi Ibn Abbas menene hukuncin kisan kai yace Allah yana cewa wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما duk wanda ya kashe wani mu'mini da gangan sakamakon sa wutar jahannama kuma madawwami ne a ciki har abada kuma Allah ya tsine masa yayi fushi da shi ya tattala masa azaba mai girma narko wajen biyar akan laifi daya wani sai yazo shi kuma yake tambaya menene hukuncin kisan kai sai ya ce masa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كاغا تنبايا ديتي أمسا بيو سما المادرن الناس سكي ماماكي سكي سيألا غافة مالا لوكتي كذا أني مكا إلو ونن تنبايا غا أمسا دكا بايا ينزكما أني تكما كاباد أمسا أكسنتا سيتي نعم يتي إنكم كولد نفركو يازو أفساتي dama yake so ya samu da dan sassauci yana so yayi amma bai yi ba da an dan buda masa zai ji yayi to shi sai aka rufe masa kofa kirif yadda ba zai ji ba shi ko in kun kula da nabiyon ya riga yayi ya zo da nadama ya zo da dana sani in aka rufe masa kofa sai ce to tunda ta rufe bari ya je ya takakkashe mutane kawai tunda ba tuba to amma an nuna masa yanzu Allah ne karbar tuba ne ya tuba kaga shikenan to saboda haka kenan in mutun ya riga yayi laifi sai ka kwanta masa da hankali sai to wannan gajiyawa ce ta dan adam amma ka ji tsoron Allah duk abin da yasa kai wannan ka tuno shi kada ka sake kusata wani abu da zaka yi amma tsakani da Allah ce malamin addini kullu sai dai ya sassauta sako sai dai ya sassauta laifi duk abin da akai ba komai kaje ka dan shakata ka wata ya inna allaha ghafurur rahim wannan cin amanan bayin Allah ne ba ta farkin sabon manzon Allah bane ba ta farkin magabata bane magabata rufe kofar sako suke ba sa bude ta wanda ya saban shi ake ba mafita ya riga yayi a sai masa kaje ka tuba taubatar nasuha kada ka sake amma akalla ai ya kamata akwai bashiran wa nadira ya zamo akwai jin kunne da gargadi haka Allah ya dan adam zai so ya ji bishara kuma akwai bukata a jakunnuwarsa saboda haka ya kamata mu kula da wannan Allah ya sa mu dace anan a tafsiri yake cewa wa fi thamud yati thumma dhakara ta'ala sannan Allah subhanahu wata'ala ya ambata ma waqa ala thamud abinda ya auku a wajen jama'ar thamudawa bi takdhibihim rasulahum salih saboda ƙaryata manzansu shine annabi salihu faqala sai Allah subhanahu wataala yace wa fi thamud shine ihlaki thamud a cikin halakar da thamudawa aya akwai babban darasi id qila lahum yayin da aka ce da su ba'da aqarin naka bayan sun soke wannan taguwa tamatta'u hatta hin wato ku ji dadi zuwa wani dan lokaci ai ilan qida'i ajalikum ya zuwa karewan ajalolinku kama fi ayati kama a cikin ayat da take cewa tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ku ji dadi tsawon kwana uku a cikin gidajenku fa atau sai suka yi tashin karan hanci an amri rabbihim daga barin umarnin ubangijinsu ai animtithali amrihi daga barin aikata umarninsa akhadhatuhumus sa'ika sai tsawa ta kama su bada mudhi thalathati ayyam bayan shudewan kwana uku ayu saiha shine tsawa almuhlika wata take mai halakarwa wahum yanzuruna fi an-nahar alhali suna gani da rana gade gade aka halaka su kamar sata'u min qiyam basu iya ko tashi tsaye ba ai ma qadiru ala an-nuhudi basu iya yunkurawa ba hin nuzul azab yayin da wannan azaba ta zo in tashi ya gagara to kaga gudu ba zai iya yiwuwa ba to Allah ce yunkurawa ma bata iya yiwuwa ba wama kanu muntasirin kun ba su kasance masu iya taimakon kawunan su ba shine alaman ahlakahum akan wanda ya halakar da su thumma zakara ta'ala sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya ambaci lamhatan qasira wani dan abu kadan an kissati nuhin daga da kissan annabi nuhu fa kala sai ce wa qauma nuhin yace bin nasbi an karanta wa qauma nuhin ai ahlakana qauma nuhin waj'alna fi ilakihim aya mun halakar da mutanen annabi Nuhu muka saka akwai darasi babba a cikin halakar da su sai ce waquri bil jarri an karanta wa qaumi Nuhin ma'ana mai tafsiri yana ta akwai qira'a guda biyu da Nafi'u da Ibn Kathir da Ibn Amir da Asim wannan cikin qira'u saba'a sun karanta wa qauma Nuhin min qabl da Abu Amr al-Basri da Hamza da Kisai sun karanta wa qaumi Nuhin idan mun ce wa qauma to sai zamma fa'ulun bihi ne da fi'lin muqaddar kenan wa ahlakana qauma ko kuma udhkuru qauma fa in mun ce wa qaumi kaga wa fi samuda kenan wa fi qaumi Nuhin ya zama atafi akan wancan majrurin to shine abin da mai tausiri yake nufi shine yake cewa wa quri bil jarri an kanta da jarra atafan ala samud domin atafi akan samud ai fi ihlakihim a cikin halakar da su bima isama da ruwan da aka yi daga sama wal ardi da kuma wato ainifin kasa duka wannan aya darasi ne min qablu wanda an halakar da su ne kafin zuwan sauran al'ummatai ma'ana an halakar da su ne suna ban kasa kuma da ruwan da aka sauko Allah subhanahu wata'ala kun ga ruwa ya sauko Allah ke cewa wato ainifin fafatana alaihim abwab as-sama' bima'in munhamir kunga sai aka bude kofofin sama da ruwa mai sauka da karfi sannan wa fajjarna al-uyunan aka bude kuma idanuwar ruwa ma'ana ruwa ta sama da ƙasa shine abin da mai tafsiri yake cewa ruwa ta sama da ƙasa duk ya dinga bulbulowa ai qabla ihlakiha qulal madhkurin an halakar da mutanen annabi Nuhu kaman kafin halakar da waɗannan da aka ambata innahum kanu qauman fasiqin domin su sun kasance mutane ne fasikai wa huwa sababu ihlakihim kuma shine sababin halakar da su ma'ana kenan Allah yana nuna mana ba dan an tsane su ba ba dan azalunce su ba fasikancin su shi ya ja aka halakar da su wani ma in yi aiki irin nasu zai iya haduwa da sakamako irin nasu Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kita wassama abanaynaha bi'aid sama mun gina ta da kudura mun gina ta da karfi banaynaha bi'aid mun gina ta bil quwwa shi yasa zaka ga rubutun ma ya'un akai guda biyu sai ce wa inna la musi'un kuma mu masu ikon yi ne mu masu yalwatawa ne wal arda farashnaha kasa mun shimfide ta fa ni'mal mahidun ma dalla da gwanaye a wajen shimfida Allah subhanahu wataala ma'ana Allah ya jinjina wa kansa da kansa irin wannan aiki Allah ke ta wassama'a banaynaha bi'aidi sama mun gina ta da karfi al-aidu anan shine al-quwa wadhkur abdana daud zal-aid ka tuna bawo mu annabi daud ma'abucin karfi a wajen bin Allah subhanahu wataala anan Allah subhanahu wataala yana nuna mana sama ba da sinadarai da aka harhada Allah ya samar da ita ba kai ko ni mu muke bukatar a kawo kaza da kaza da kaza ayi kaza shi kuma Allah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to Allah sai ke cewa sama mun gina ta da kudurran mu da kuma karfin mu Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala yace wala Allah sababin da yasa Allah ya ambaci ginin sama bayan halakar da wa'ancan al'ummatai dan ya nuna cewa wanda ya halicci sama tare da girmanta da daukakarta da dukkan wannan matsayin nata wanda Allah yana cewa la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas halittar samai da kassai su ne suka fi girma sama da halittar mutane tunda Allah ya fara ɗan adam ya zuwa yanzu, ya zuwa tashin alkiyama, in ka dunkule su ka cire su gabaki ɗayansu, ba su kai girman sama guda ɗaya daga cikin saman Allah ba. Wannan sama da muke gani, ka ture duk ɗan adam gabaki ɗaya, kai har da aljanu. Don Allah ke ila ce akbaru min khalqin nas, su ne mafi girma sama da halittar mutane. To in ya zamo halittar sama ba ta yi ma Allah wahala ba, saman nan babu inda Allah ya tokare ta. Mun sha faɗa, duk abin da ya shekaru 100, 200, 300 yana buƙatar kuskure ba. To amma saman nan Allah shi kaɗai ya san miliyoyin shekarun da ta yi, amma tun da take ba ta yi mata kuskure ba, ba taɓa sake mata fenti ba, kuma ba wani ɗan sama jannatin da ya gano gwafar da aka tokare ta. Don kuma akwai shi ya rubuta a gani, ya faɗi wajen a je a gano, babu. Ai wallahi da akwai tintini da surutai sun cika duniya, mun gano inda aka tallabe sama, to babu. Tun da dai Allah ce bai gairi a madin, ai an riga an gama, sai maura ta kuri. To kaji, to Allah sai yake cewa saman nan mun gina ta da kowa. To Ibn Ashur yake ce domin a nuna wa mushrikan Qurayshawa, in dai Allah bai gajiya a halittar sama ba, ko halittar samai da ƙasai, to ya zai gajiya ga sake dawo da halittar su? Afa ayina bil khalqil awwal, mun gajiya ne a wajen halittar farko? Allah bai gajiya a wajen halittar farko ba, ballantana kuma mayar da ita ya zama yi ma Allah subhanahu wata'ala wahala. Ma'ana dai ana nuna wa mushrikan Qurayshawa, ku daina inkarin tashin alkiyama, ku daina inkarin dawo da halittu bayan mutuwarsu. Shi yasa Allah yake cewa bala qadirina ala an nusawwiya banana, ba ma dawo da ɗan adam ba. Na faɗa muku, malamai suka ce wannan ayar tana nuna mana cikakkiyar ƙudura. Da za ka ƙirge zanen hannunka a yanzu a ce ka iya ƙirge shi, to idan Allah ya tashi gobe alkiyama, in ka kalla ba abin da ya babbanta da naka na duniya da na lahira, wanda hannayen ka duba sai daidai da juna ba. To Allah bai manta wanda bai manta zanen hannunka na duniya ba, ya sake dawo maka da shi kamar yadda yake a duniya, to menene kuma zai gagare shi? Babu abin da zai gagare subhanahu wataala. Allah ka datar da mu. To Allah sai ya ce wa inna la musiun, anan malamai sun yi ma wannan gaba fassara uku. Ko dai wa inna la musiun, mu masu yalwataccen iko ne, ta yadda ikonmu ya fi ƙarfin komai, ba sama da ƙasa ba, muna da ikon yin abin da ya fi wannan. Kada ka ɗauka don an ce balaina ha bi aidin, ka ɗauka wa an kure maleji, a'a, wa inna la musiun, mu masu kakkiyar ƙudurar yin abin da ya fi wannan ne. Ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, wa inna la musiun, mu masu yalwata faɗin sammai ne, ta yadda faɗinta ya kai ko mala'ika bai san ƙarshen faɗin sammai ba, ballantana wanda ke cikin halittun Allah. To kaga kenan, Allah ya zama mai yalwatawa, shi yalwata faɗinta, kuma duk faɗin nan babu abin da ya tokare ta. Ko kuma a'a, wa inna la musiun, mu masu yalwata arzikan bayi ne. Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi, babu wani abin da yake tafiya a ban ƙasa, illa alallahi rizquha, face Allah ya wajabta ma kansa abincin wannan dabba. Dan adam ne, ƙwaro ne, tsuntsu ne, na ruwa ne, na kan tudu ne, subhanahu wata'ala shi ya ɗora ma kansa ciyar da su, kuma bai taɓa gazawa ba. In ka ga ba a baka ba dan arzikin ya ƙare ba, gwada ka ake mutumin kirki ne kai, za ka gode ko ƙarar Allah za ka yi? Shekara nawa kai kana ƙoshi, kuma na ka ji yin wuni uku sai ka je kana kai ƙarar Allah? Wancan ƙoshin da kai so nawa ka je kana yi kuwa cewa na ƙoshi na ƙoshi, shekara guda ba yinwa, ka taɓa wannan? To kuma dan an hana ka a sati ɗaya biyu za ka je kana ƙarar Allah? To kenan, wa inna la musiun, mu masu yalwata arzikan bayi ne, ta yanda wata dabbar ma, wato za ka yi mamakin ya Allah ke ciyar da kayanta. Yanzu za ka iya zuwa ka yi haƙa, ka ci gaba ɗari in za ka iya, a lokacin za ga wata yar tsutsa farasal mulmul da ita wa yake siyar da ita Allah subhanahu wataala wannan kasa da ta rufe ta bata hana ta numfashin shaga ba bata lagutse ta ba anan Allah ya so ta rayu kuma tana rayuwa kyakkyawar rayuwa to dan a nuna maka Allah shine mai iko komai Allah ka datar da mu Allah sai ce wal ardh farashnaha kasa ita ma mun shimfida ta Allah sai ce fa ni'mal mahidun ma dalla da gwani a wajen shimfida me yasa Allah yayi wa kansa jinjina shi da kansa subhanahu wataala dan ya nuna shimfidar sa ba irin ta sauran masu shimfidu bane kai shimfidar kar zaka yi falan daya ce ta wani abu daya shi ko Allah ba haka tasa take ba yanzu ka sannan da Allah ya samar akwai wata bukata ta dan adam wacce kasa ba ta dauka babu ita ta karbi noma ta karbi gini ta karbi shuka ta karbi duk wani abin da kake so kai akan kasa kuma za ta karba da Allah yayi kasa kaman dutse za a iya rayuwa ba za a iya rayuwa ba to sannan a ce Allah yayi ta kaman carpet nan ma kaga ba za ta moru ba amma Allah sai yayi ta na farko daga cikin alfanun da Allah yayi mana a wajen kasa duk abin da ya shiga ciki za ta taune shi ta cinye shi da kasa ba ta cinye abubuwa ba za mu iya rayuwa a cikin ta yanzu karafunan motoci da na kekuna da na babura ledoji tsammo kara na shekara 100-200 suna ina duk kasa ta cinye inda ba ta cinyewa ba za mu samu inda za mu yi gine-gine ba duk inda kai karafuna ledoji sai dai ka rayuwa haka kuma ba za ka iya abin da wannan ba to sannan Allah subhanahu wataala ya sanya kasan nan mu ma ita ce makomarmu alam najal ardh kifata ahya'an wa amwata Allah ce ban sanya kafa ta zama matattara ba a wajen matattu da rayayyu thumma amatahu fa akbara Allah ya karbi ran dan adam kuma ya sama wasu inda za a binne shi ni'ima ce Allah ya mana da ya so sai mu zama kamar sauran dabbobi ka mutu a da a jefar a jeji amma Allah sai ya karrama ka ko ba musulmi bane in ya mutu binne shi ake saboda dan adam yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka nan dai wannan ayar insha Allah za mu dawo akan ta Allah kai mu gobe babu cikakken lokaci an nuna mana lokaci abinda muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai ne To wannan mai tambaya yana tambaya gaba biyu gaba ta farko masu yin sallan farilla bayan masu yin nafila haka ne gaba ta biyu ya ga suna yin nafila bayan sallar asuba gaban tambayar sa ta farko shin ya halatta a yi sallan farilla kenan bayan sallar nafila ma'ana wani na nafila ka kabbara ka bi shi kai kana farilla a matsayin sa na limamin ka amsa shine na'am ya halatta akwai dalilai wanda zan ambata guda biyu daga ciki akwai hadisi na Mu'adh bin Jabal kun saba jin sa Mu'adh bin Jabal mamu ne na manzo alaihi salatu wasalam zai zauna a Madina tunda shi a wajen gari yake yana bangaren Banu Salima to zai zo yi sallar isha'i tare da manzo alaihi salatu wasalam a matsayin me a matsayin mamu yana mai yin me yana farilla dan bana ji ko kai za ka yi kasassaba ka ce ka bi manzon Allah sallah da niyyar nafila ballantana sahabi da yafi kowa sani kima sallah bayan manzo alaihi salam to kuma limami ne na Banu Salima in yayi sallar isha'i kuma sai ya je sai ya jagorance su shi yana nafila su suna farilla in ba ku manta ba har wani matashi yaga sayyidina Mu'azu yana tsawaita masa karatu to wata rana shi ya dawo daga kiwo ya gaji sayyidina Mu'azu yana zuwa ya kabbara sai ya kama albakara kawai sai ya fusata sai ya sallame kawai ya koma gefe yayi ikama sai ya salla sai ya fice wasa ana gama sallah aka ce wa Mu'azu wa nafa ba ai sallah da shi ba yankewa yayi sallar sa to sai je kai karasa wajen manzo alaihi salam koko ya fada masa yace zan kai karaka wajen manzo Allah yace kai ma zan kai karaka to aka hadu gaba ga manzo alaihi salam yace ya ma'aikin Allah shine limamin mu yazo nan yayi sallah tare da kai sannan mu tajiran sa mu tajiran sa mun gaje kuma yazo ya kama mana suratul baqara shi yasa ni ma nan yake na koma gefe ne sallah ta to manzo alaihi salam duk abinda aka yi na addini in yi shiru bai ce kuma yayi anan sai wa Mu'azu fada yace afattan anta ya Mu'azu me yasa kake tsawaita musu sallah bai ce me yasa kake farilla tare da ni ka je kana nafila suna farilla bayan ka ba manzo Allah bai ce haka ba wannan shi ya nuna cewa ashe ya halatta mai farilla mai nafila akwai hadisin Abu Dawud Allah ya jinka ya gare shi an tafi wani yaki akai sallar tsoro aka kasa sojoji gida biyu rabi suka sallaci raka'a biyu tare da manzo alaihi salatu wasalam a matsayin me manzo Allah yana farilla tunda raka'a biyu ce sallar matafiya manzo Allah da ya sallame suka tafi wa'ancin rabin suka zo sannan su kuma suka bi manzo alaihi salatu ya raka'a biyu tare da su a yanzu me akai manzo Allah nafila yi su kuma suna farilla akwai dalilai makamantan wannan mazhabin mu na malikawa su ne da wasu kaɗan daga cikin malamai suke cewa ba za a bi ko mai farilla ba zai bi mai nafila ba amma wannan hadisan sun isa hujja cewa ya halatta mai farilla ya bi mai nafila gaban ta bai sa ta biyu yace ya ga wasu suna nafilfilu bayan sallar asuba to ɗayan biyu Allah dai ya sa ka atal fajr sai suke yi ya halatta ga wanda bai raka atal fajr ba in yazo masallaci yaga an shiga sallar asuba wajibin sa ne ma ya shiga tare da liman wasu malamai ne kadan suka ce idan ka zo ba kai raka'atul fajr ba kuma ka san limamin al'ada sai yana karanta doguwar sura to in zaka yi wannan raka'a biyu a wajen masallaci ba ciki ba saboda hadisi yana ta idan aka yi ikamar sallah to ita kadai shari'a take kallo to suka ce in tsawon karatunsu zai kai har kai nafila biyu ka shigo to babu laifi kai a wajen masallaci sai kuma ka zo ka kabbara ka bi shi kaga kai raka'atul fajr kafin asuba to amma idan ka zo masallaci ba kai raka'atul fajr ba sai ka samu an shiga sallah to idan ka bi sallar aka kammala ya halatta nan take kai raka'atul fajr ya zo a hadisi wani mutum an kammala sallar asuba sai ana sallamewa sai tashi yayi raka'atul fajr yana kammala sai manzo alaihi salam yace as-subhu arba'un kenan sallar asuba raka'a hudu ce ma'ana ka yi biyu tare da mu kuma ka ci ko biyu sai yace a aya ma'aikin Allah ban yi raka'atul fajr a gida ba na samu kun shiga sallah to shi yasa da na biyu ku sallah aka kammala tashi da raka'atul fajr manzo Allah yayi shiru alaihi salam bai ce komai ba me ya nuna ya halatta to akan haka ya halatta ga wanda bai raka'atul fajr ba yazo an shiga asuba idan an kammala yayi ta amma wani zaka samu kila bai san kan abun ba zatan sa yadda ake nafila bayan magriba da isha da azhar to ana yin nafila bayan asuba to in haka ne ba daidai bane yawa in kai raka'atul fajr akai asuba to babu sauran wata nafila sai idan rana ta fito ta wartsake hatsi yayi sai kai sallar walaha in kana so kai ina fata mun gane na'am
wani da su ne da mai su da farko ko ki ta ala mu ko ban da su sadana ka da kuntani da kai yin da ku da kuma wanda ake yi ba
to to kan ka to to to
in shi san da wani shi ka da su da ku da su da su
tambayar sa cewa menene bambanci tsakanin karatun alqur'ani da tadabburi da kuma karatun alqur'ani ba tare da tadabburi ba na farko Allah na ta kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi alqur'ani littafi ne mai tarin albarka wanda muka sauka gare ka domin su kula da ayoyinsa tadabburi shine wato zurfafa tunani akan ma'anonin abinda kake karanta ko ne ke karanta da alqur'ani to malamai sun kasa karatun alqur'ani wato matsayi matsayi suna cewa karatun alqur'ani a cikin sallah yafi lada karatun alqur'ani a wajen sallah tare da alwala shi ma yafi matsayi sannan kuma karatun alqur'ani a wajen sallah ba tare da alwala ba shi ke bin wannan matsayin wannan kenan to shi tadabburi wani abu ne wanda zai ƙara gyara maka zuciya da kuma fahimtar sakon da Allah ya aika zuwa gare ka ka ƙara jin tsoron Allah ka fahimci sakon sa ka ƙara sallama wa Allah a cikin ayyukansa da abin da ya kamata haka tunda wannan shine ma muradin aika da alqur'ani to saboda haka karatu da tadabburi shine yafi amfani sama da karatu ba tadabburi ba abin da ya shafi tadabburi kuma baya yiwuwa sai ka san ma'anar me kake karantawa kun ga mun faɗa cewa tarjuma daban tafsiri daban tarjuma kace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta shikenan arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai to amma menene godiya me ma'anar rabbil alamin to kaga shine zaka zo tafsiri ka fayyace wannan abubuwa me ma'anar arrahman me bambanci tsakanin sa da arrahim kaga tafsiri zaka zo ka fayyace wannan to tarjuma kadai ba za ta sa kai tadabburi cikin alqur'ani ka fahimci abubuwa ba dole sai ka koma tafsiran da malamai suka yi domin sanin ma'ana da fadin ta shine zai baka buda maka tadabburi da kuma tafakkuri amma kawai an ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta iya nan baka koma ka san shi menene ma'ana rabbu ba me ma'anan alalamin kuma wannan wace irin idafa ce da aka yi kaga sanin wannan shine zai fadada maka ka san eh to lalle kaza ake nufi kaza ake nufi tafsiri kaza an fassara kaza tafsiri kaza an fassara kaza shi yasa malamai suka ce a matsayin ka na musulmi kokari koda iya ayoyin da kake karantawa a sallah ka san tarjuma su da kuma tafsirin su wannan zai sa idan kana karanta su zaka samu nutsuwa zuciyarka ba za ta tafi can da can ba domin ma'anar da kake fahimta ta tara hankalinka ga karatun da kake yi na'am to lokaci yayi za mu tsaya a wannan gabar tambaya da farko muna yi wa mai girma SSG Lale Maraba da Allah ya bashi ikon halartar wannan majalisi namu mai albarka a wannan yammaci muna masa addu'ar alkhairi da kuma fatan alkhairi yadda ya zo lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da shi lafiya da shi da 'yan tawagarsa abubuwa da suke yi wa addini da bayin Allah Allah ya cika musu ladaddakin su kuma Allah ya riko da hannayensu Allah ya taimaki addini da su Allah ya taimake su kuma da addinin musulunci Allah ya sa su zama alkhairi a wajen bayinsa akwai ɗaya daga cikin matasanmu Muktar wanda yake fagoji ne nake ji ko garu Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa a yau yana roƙon addu'ar 'yan uwa a wajen wannan mahaifi nasa muna masa addu'a Allah ya yafe laifukansa Allah ya gafarta masa Allah sa ya huta akwai ɗaya daga cikin jami'an tsaro da suke gidan gwamnati Abashe Muhammad Allah ya yi wa ɗansa rasuwa saurayi ina jin shekaran jiya ko shekaran jiya wancan to shi ma yana roƙon addu'ar bayin Allah a wajen wannan ɗanasa gabaki ɗayansu muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta makwancinsu ya Allah dukkan musulmin da suka rasu da wanda muka sani da wanda mu sani wa Allah gafarta musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وافي مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وافي مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وافي مبتلانا يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم هدي أولاد المسلمين اللهم هدي أولاد المسلمين اللهم هدي أولاد المسلمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم كلهم أولا ونسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.